This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makiri. Talbijin Kahira na kasar Misra ya faɗa a jiya Asabar cewa yau Lahadi ne Isra'ila da Hamas suke sake komawa kan teburin tattaunawa a birnin Al-Kahira domin dakatar da yaki da aka kwashe watanni shida ana gwamzawa a zirin Gaza, a cewar wata majiyar tsaro. Wani jami'in Isra'ila ya faɗa wa Reuters cewa Isra'ila za ta aike da tawaga zuwa Al-Kahira yau Lahadi. Sai dai wani jami'in Hamas ya ce za su jira su ji bayani daga masu shiga tsakani na Al-Kahira game da tattaunawar da Isra'ila tukuna. Bangarorin da ke yaki da juna sun ƙara azama kan shawarwari da kasashen Qatar da Misra suka shiga kan matakin dakatar da hare-haren da Isra'ila ke yi na tsawon mako shida domin sakin mutane 40 daga cikin 130 da kungiyar 'yan bandagan ta Falastinawa ke ci gaba da yin garkuwa da su a Gaza. Hamas ta bayyana aniyar kulla duk wata yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da kuma janyewar sojojin Isra'ila. Isra'ila dai ta yi watsi da hakan, tana mai cewa daga ƙarshe za ta sake dawowa da ƙoƙarin wargaza harkokin mulki da ƙarfin soja na Hamas. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sallami wani da daddin hadiminsa da kuma masu ba da shawara da dama a jiya Asabar a ci gaba da yin garan bawul yayin da Russia ta sake kai sabbin hare-hare a cikin dare. Zelensky ya kori babban mai taimaka masa Serhiy Shafir daga mukaminsa na mataimaki na farko wanda ya yi aiki tun shekarar 2019. Shugaban na Ukraine ya kuma kori masu ba da shawara guda uku da wakilan shugaban kasa guda biyu da ke kula da ayyukan sa kai da haƙoƙin soja. Ba a bayar da wani takamaiman bayani ba a game da sabbin sauye-sauye da aka yi a garin Bawul tsakanin ma'aikatan gwamnatin a cikin 'yan watannin nan. Rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa a jiya Asabar cewa Rasha ta harba jirage marasa matuƙa 12 samfurin Shahid a cikin dare. An harbo guda 9 daga cikin su, sa'annan ta harba makamai masu linzami guda 4 a gabashin Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya hallaka mutane 8, galibi ƙananan yara, kana wasu 12 suka jikata a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan. Ruwan da ya zuba a gundumomi da dama a lardin Kibar Patankwa ya rusa ɗakuna kuma ya murƙushe mutane a ciki, a cewar Anwar Shahzad, kakakin hukumar kula da bala'i na yankin. Shahzad ya ce 3 a cikin waɗanda suka mutu 'yan uwa ne 'yan shekaru tsakanin 3 zuwa 7 a cikin iyali guda. Ya ƙara da cewa mace-macen su auku ne a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Kasar Pakistan ta samu jinkirin ruwan sama na lokacin sanyi a wannan shekara wanda ya fara a watan Fabrairu a maimakon Nuwamba. Damina da ruwan sama na haddasa mummunan barna a duk shekara a Pakistan. Wani bam ya fashe a wata kasuwa a wani garin arewacin kasar Siriya da ke karkashin soja masu biyayya ga Turkiya a yau Lahadi, inda ta kashe mutane 8, kana wasu 20 suka jikata, a cewar masu sa ido kan yaki. Akalla mutane 8 aka kashe, wasu 23 kuma suka ji rauni, yayin da wata mota dauke da bam ta fashe a tsakiyar wata shahararriyar kasuwa a garin Azaz da ke lardin Aleppo, inji kungiyar kare 'yancin dan adam mai sa ido akan yakin Siriya ta Syrian Observatory, wadda ta ce alƙalluman na wucin gadi ne. Kungiyar tarajin kare dan adam da ke zama a Birtaniya Syrian Observatory mai cibiya a cikin Siriya ta ce fashewar ta yi barna sosai, ta kuma ta da wuta, sa'annan ta ƙara da cewa an ga motocin ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan ceto. Yaƙin na Siriya ya fara ne bayan da gwamnatin ƙasar ta murƙushe masu zanga-zangar lumana a shekarar 2011, lamarin da ya rikide zuwa mummunan tashin hankali da ya janyo mayakan jihadi da sojojin kasashen waje zuwa kasar. A ƙarshe yau Lahadi ne al'ummar Turkiya za su dunguma rumfunan zaben kananan hukumomi wanda ke maida hankali akan yunkurin shugaba Tayyip Erdogan na sake kwace ikon birnin Istanbul daga babban abokin adawarsa wanda ya kuduri aniyar sake farfado da ƴan adawa daga mummunan shan kayi da suka yi a zaben bara. Magajin garin Istanbul Imamoglu ya doke Erdogan da jam'iyyarsa ta AKP duka mafi girma a mulkin sa na shekaru 20 da nasarar da ya samu a zaben shekarar 2019. Shugaban ya sake yunkurwa a shekarar 2023 inda aka sake zaben sa da kuma samun rinjaye a majalisar dokoki tare da kawayensa masu kishin kasa. Zaben na yau Lahadi na iya karfafa tasirin Erdogan a Turkiya ko kuma ya nuna ana samun sauyi a fagen siyasar kasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu duba batun damfara da sunan rashin lafiya a kafofin sada zumunta, lamarin da ya kusan zama ruwan dare tsakanin matasa a dandalolin intanet din. Matsalar damfarar mutane da sunan rashin lafiya wanda ka iya daukan salon fara mu'amala da masu amfani da kafofin sada zumunta a matsayin abokai, wato friends ko mabiya, wato followers, ya kara kamari ne musamman a shekarun baya-bayan nan, inda aka sha fallasa masu aikata irin wannan zamba cikin aminci a dandalolin X wanda aka fi sani da Twitter a baya, Facebook, Instagram, TikTok da dai sauransu. Wani rahoton bincike da Wall Street ya gudanar ya yi nuni da cewa Najeriya ce ta fi kowace ƙasa yawan masu zamba ta yanar gizo a nahiyar Afirka, kuma tana matsayi na uku a duniya. A bisa wannan matsalar muka fara ji ta bakin bakonmu na farko a cikin shirin, wanda zai mana bayani akan zambatarsa da aka yi akan manhajar WhatsApp a bisa lambar wata da suka yi karatu tare a baya.
Sunana Sulaiman Abdul. Gaskiya na taɓa faɗawa akwai kasuwanci na da mun dade bamu magana da ita ba, sai ta WhatsApp nake magana da ita. Sauran rana haka na fito sallah azhar sai na ga magana ta WhatsApp, so ni ban tsaya na bibiye cewa me ke faruwa ba. So da na san wace ce ita, ba za ta yin wannan abin ba, kuma na ga an yi wannan abin sai ta ne kai wannan wurin duba ne lamar kawai. Na ga ya ce min ba ta da lafiya, rayuwa sai hankali, mijinta babu, so sai ta ce tana buƙatar taimako. Na ga akantun matarsa, so ni ban tsaya neman tsayawa binciken cewa gashi ba ko sai na tura da kuɗi. So bayan can ya kai wajen 5-6 hours haka sai na ga ta upload status ɗinta da wani blue number, sai ta ce in an yi request na kuɗi ba ita bane, an yi hacking account din zai so dai bin sai ce mata is serious haka, sai ta ce sai ce wallahi ya yi touch da gaske ne na tura da kuɗi, ta tace me no, ya ce mata 250 amma da number ta ne aka amfani.
Na amfana Suleiman, wanda ya ce wannan lamarin da ka tsinci kanka a ciki ya koya maka kuma waɗanne matakan kariya zaka fara dauka daga yanzu?
Dole tun da yanzu na ƙara gani irin abin zan tabbatar da cewa na dauka wayan kira, tabbatar da cewa gaskiya ne koko kan ƙara fada wancan irin wanda na fada kwanakin baya. Most of the times WhatsApp ko Facebook inda aka cika fadawa irin ta kwanan kira, so tun da kanon kuma sai zan ga takan tsantsan. Gaskiya abin da zan ja hankalin mutane shine duk wanda ya ga irin wannan abu, so da mutane yanzu sun faji kowa ne ma ta yaya zai samu kuɗi a hannun mutum, in ka ga irin wannan ka tabbata ka dauko waya ka kira wannan mutum, ka tabbatar da cewa idan gaske ne bai da lafiyan ne ko kuma kamancin haka, halin da kake zaka taimaka mutum ka taimaka, in baka iya aka mai addu'a shine maganar gaskiya.
Baya ga labarin da Suleiman ya bayanar da farasa a WhatsApp, bari mu sada ku da bakonmu na biyu a cikin shirin, Malam Yakub Musa, wanda zai mana bayani akan abin da ya fuskanta a hannun wani na kusa wanda ya yaudare shi da sunan cutar koda, har ya kai ga shi da abokansa suka nima masa tallafi a shafin Facebook don a yi masa aiki.
Kamar yadda kika ce kin gani a faifan bidiyo, wato abin da ya faru kenan kafafen sada zumunta na zamani da yanar gizo suna da matukar alheri kamar da kuma akwai akasin hakan to yawancin mu da yake mun shiga wannan kafofi ne domin mu wayar da kan al'umma sannan kuma mu ƙara hada kan al'umma ta yadda za ta hada kanta ta taimaki kanta da kanta to idan mun ga irin mutane ne wanda suke neman taimako ko ta rashin lafiya ne ko wani abu wanda muke ganin sai an hada gwiwa za a iya taimako mukan kira mutane mu ce su yi kuma alhamdulillah ana yi saboda mutane sun yadda cewa an yi din zai je inda ake so to wasu mutanen sukan fake da wannan kuma sai su damfara waɗannan masu damfara suna da yawa kuma sukan kawo nakasu a wannan tafiya domin wani daga nan an samu shakku in ya ga an yi damfara sai ce dan gaba koda ya gani shi ba zai ba da wannan gudunmuwa ba to kasancewar kamar da ke gani shi wancan yaro da yawan nan ya amfani da kusanci ne domin akwai kusanci a tsakani wanda ba mu matsa masa binkici ba wanda kuma ya dade yana yin wannan abin tun ma kafin a fito fili ni ne ba da shahararren ce to abin nan tunda ya kai wannan matsayin dole sai an fita an nemi taimako tun muna yi ne mu muke yi a boye cikin inbox yake dan turowa ciki wato asirrance ce za a yi masa dialysis saboda yayi ƙaryar ciwon koda ne a bashi kuɗin duk su bayan ɗan sati ya dan ƙara dawowa haka ake haka kai lokacin da shi kanina da yake likita ne sai ce wannan wankin koda ba zai ba dole sai dai a yi masa dashe muka tafi Aminu Kano suka ba mu bill bayan sun ba mu bill muka zo muka ce to a fito a nemi taimako
bayan neman taimakon mutane dan biyan kuɗin aikin sauya koda na wannan mutumin me ya biyo baya Malam Yakubu
aka fito aka yi wannan abu bawan Allah nan sai amfani da wannan damar sai ya zo da wata ƙaryar yace ai an samu wani ma bangare rama a kai shi wannan mu ko muka rufa masa asiri tunda yace an samu dama daga wannan muka ce to muka dauki kuɗin sa muka bashi domin ya wasu hidindimin haka wankin koda din da tafiye-tafiye ashe duka waɗannan abubuwan ƙarya ne kuma saboda yadda ba mu matsa ba namu kuskuren kenan domin duk sanda zamu taimako wanda ba mu sani ba mukan tsaya sai mun bididdigi sai an je an gani amma shi wannan da yake na gida ne ko muna kyautata masa zato kuma har da mahaifinsa da mun yi magana akan cewa yaron nan bai da lafiya kuma bai ce mana bashi da lafiya ba ba mu san dai a lokacin abin da ya faru ba to daga ƙarshe dai kamar da kika gani sai abin ya kare da damfara da yaudara kuma yaudaran nan yayi wa manyan mutane da dama duk wanda yake makusanci na ni sai da ya sabo da shi kuma yana tura masa boye ya taimaka masa kuma zaka ga har kuka ma yake turowa yana kuka yana cikin wani hali duk ya iya da kasan dan wasan kwaikwayo wure duk haka zai yi wa dan wasan kwaikwayon nasa kuma har a taimake shi da ƙarshe kuma da Allah ya sa da kanmu muka gane muka kuma fito muka yi bayani ga al'umma cewa wannan matashi yayi yaudara dan haka kada kowa ya ƙara taimakon sa wanda ina ganin wannan shine sanadiyar barin sa ta wannan kafan ma gaba daya
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu kuma Malam Yakubu me zaka ce wa masu taimakawa akan wannan lamarin
to abin da ya faru kira na ga jama'a shine yin irin wannan abin ba wai iya kanka ka cutar ba kana cutar da al'umma ne gaba daya domin kana sa musu shakkun su taimako wannan ba karamar illa bace to idan mutum ya kalli wannan haƙin kawai ya kamata a ce ya hakura da duk irin abin da yake ya nemi abu ta hanyar halal ba sai ya yi cuta ba sannan kuma mutane da suke da jimirin taimakawa din kada ku wannan mayaudara da suka shigo ciki wanda ba zan ce su suka fi yawa ba za a ganin dai har yanzu masu neman taimako suna nan da yawa wanda kuma da gaske ne abin da ya kamata a yi shine kawai a ci gaba da tantancewa a tabbatar ana neman taimakon nan ne bil haƙi sai a taimaka sannan matasa lalle-lalle su zamana sun jajirce sun tashi neman na kansu wannan hanyar ba hanya ce mai dorewa ba kuma wallahi idan mutum ya tsaya akan gaskiya Allah zai taimake shi muna gani da yawa kwanan nan ga labarin dan agaji na akwai labarin wani kuma a Kano wanda shi ma ya tsinci kudi a daidai ta sau to kun ga daidai yadda Allah ya arzurta su bayan kyakkyawan dabi'un da suka nuna duk wanda ya nuna kyakkyawan dabi'a ya kiyaye zaka ga Allah yana taimakon sa wanda kuma ya bi waccan hanya ba ma ta bullewa ko kadan iyaka cin abin da ka samu na kwana biyu ne da ƙarshe haƙƙin mutane shi zai zo ya ruguza rayuwar mutum gaba daya
ganin irin yadda wannan matashi da kai ta taimakawa yayi kokarin bata maka suna waɗannan irin matakai kake ganin ya kamata a rika dauka wajen gudun faruwar hakan a nan gaba
matakin da za a dauka shine a tabbatar tun da farko an tantance ma ma'ana tunda mutumin nan a yanar gizo aka haɗa shi a sa wakilai je har gida su tabbatar da cewa wannan da'awa da aka yi ko ta rashin lafiya ko ta wata bukata tabbatacciyar da'awa ce ba ƙarya aka yi ba sannan kuma idan asibitoci ake ta'ammali da su ya zamana an biya kuɗin asibitin kai tsaye ba wai a ba mara lafiya kuɗin hannunsa ba don yawanci akan samu mutanen masu da rashin lafiya amma an ba su kuɗin hannunsu ba sa yin abin da ya kamata wasu sai su ce kuɗin kawai suke bukata sai su ki yin abin sai su tafi su sai kuma cutar ta zo ko ta nakasa su ko ta kai su ma ga halaka wannan shine ni dai a nawa tunanin a takaice matakan da ya kamata a dauka sannan bangaren gwamnati da man ai maganar kula da lafiya ai a haƙƙin gwamnati ne kuma yawanci da zamanin siyasa muke dukkan gwamnatocin yawanci zaka ga daga sama har ƙasa sun yi alƙawarin ruwa akan wannan kula da lafiya din sun yi alƙawari za su yi waɗannan alƙawarin da suka dauka tun lokacin zabe musu cika shine ni kawai shawara da zan bayar domin a rage samun irin waɗannan matsalolin na kula da lafiya
da fatan dai za a dauki darasi daga abin da ya faru da bakin mu a cikin shirin na wannan mako to masu sauraro gabaki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne jamhuriyar Niger inda wani kwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Kaura Hassau dake jihar Maradi na jamhuriyar Niger din yayi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi dama wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya duk a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani ga kuma yadda hirar tasu ta kasance
wani irin yanayi halitta dan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsinta kansa a lokacin da wannan sanyi ke ban kwana zaki zai shigo
mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadi amma in sanyi ya shigo waɗannan cuce-cuce sukan tsananta na farko dai game da shigowar sanyi mun sani kaman akwai rashin lafiya wanda ake ce ma majina majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe amma in lokacin sanyi ya shigo wannan rashin lafiya ya yi tsananta musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo bayan tarin majina mun sani abun yana iya ya kai ga samun abinda ake ce ma pneumonia pneumonia kaman ciwon hakarkari ciwon suhe ko fufu majina an ta yi nisa tana kai ga ciwon pneumonia bayan wanda mun sani akwai kaman rashin lafiya da ake ce ma emasi emasi shine ingilawa ke cewa sikilago to mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo akwai cutar koka wanda muke kira asin mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa wannan cuce-cuce ba shakka akan samu saukin su kwarai kuwa akan samu saukin su ga yadda dai muke gani a likitance wannan cuce-cuce ana suna raguwa inda zafi ya shigo suna raguwa kadan-kadan suna raguwa misali kaga waɗanda ke fama da emasi sai kai suke lokacin sanyi mutum cikin kaman wata guda yakan samu wani abin da muke kira kirin tsananta wannan emasi takan taso mai so uku so hudu da wata amma da sanyi ya wuce sai kai suke canje ba har samu mutum ya samu wannan tsananta ta emasi haka ma masu fama da cutar huka asin kenan abin zai zo musu da sauki canje ba har sa ba in dai sun kiyaye a samu wannan rashin lafiya da ake ce ma asin shi zahi lokacin da yake shigowa mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi saboda mu muna rayuwa tare da abubuwa wasu kwayoyin halitta kankana waɗanda ba ganin su ake ba da iya suna nan tare da mu waɗanda su in sanyi ya shigo kaman kwana suke yi kaman barci suke yi ba su jin daɗi idan lokacin sanyi ya shigo to wannan sanyi yana wucewa su kuma lokacin ne suke jin daɗin yalwa su ayayyafa lokacin lokacin da zahi ya shigo ba shakka akan samu su suna tsananta idan lokacin zahiyar musamman kaga masu fama da cutar wanda ake kira didiri rawon jini kenan takan tsananta idan lokacin zahi ya shigo masu fama da typhoid ai masasarar tsutsa salati ko masasarar tsutsa goro ko masasarar tsutsa dankali duka nana da daukarta idan zahi ya shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu so da yawa bayan wannan kuma kaga akwai rashin lafiya wanda ake cewa dan sankarau shi ya hijin dadi lokacin da zahi ya shigo kahin zahin ana samu can ba rasa ba dan sankarau amma in zahi ya shigo akan samu yanayi na dan sankarau yana tsananta akan samu ma annoba ta dan sankarau musamman a kasashen mu bancin wannan a lokacin zahi sai mu ce mutane fa su yi takatsantsa musamman wajen mu'amala da abinci lokacin zahi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba firigo inda ake samun glass inda ba cikin kasashe ba to za a samu abin da ake ce ma guba wannan guba idan mutum ya hade ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi musamman tana iya sa mutum zawo ciwon ciki har ta kama kwakwalwa to mun sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zubo da ruwan jikin mutum da yawa to ai jiki fa ba yayi sai da ruwa da haka waɗannan sai dai ai taka tsantsan musamman dai nama kada a dauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari lalacewa yake za a samu guba wannan guba kuma kamar ne nace ba ta da dadi ga jikin bil'adama ka gani sanyi yana da cuce-cuce waɗanda yake tare da su haka zahi shi ma yana dauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa bancin wannan yanzu ga mu muna tunkara yanayi na arziki kana ganin mutane masu waɗanda yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan kuma ga zahi zai kamawa daga nan in mutum yana yawo a cikin zahi kuma shi gashi da arziki ba hawa zai sha ba kenan ko zai zub da ruwan jikin shi ko ba ruwa ba zai sha ba abinci ba zai ci kenan abin yana iya tsana in dai zub da ruwan yayi yawa
kafin mu kai can da tabbatar nan fashin ku ba me ke sa matsalolin suka yi yawa daga lokacin da sanyi zai tahe shi zuwa zahi wasu matsalolin sun yi yawa ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zahin ya tahe tsakiya ko kuma sanyin na tsakiya idan wanga zai tahe wanga zai koma
ai ya danganta da abun da ke haddasa waɗannan matsaloli kamar yadda nace akwai wasu ƙwayan cuta sanyi suke bukata lokacin da yake cikin sanyi su yaduwa suke yi suna haihuwa a lokacin tunda ai rashin lafiya mashi yawa da yawa muna nan tare da su ba mu sani ba in su kai yawa ne suke kawo
illa sai bayyana
misali zan baka na matsalar ta cutar fitsari infection urinary kamar yadda muke cewa da harshen faransanci to ai mashi yawa muna dauke da ƙwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar fitsari wannan sai dai kadan ba dai ba cikin fitsari nan amma in su kai yawa ne suke kawo matsala su zama abin da ake kira infection kenan da yawa irin wannan ƙwayan cutar muna dauke da su mu ba mu sani ba in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayyayyafa in suka ayyayyafa shi ke sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama sa'annan ko in yan kadan ne a cikin jiki ba za su kawo illa ba sai su shigo cikin jiki su fita mutum ma bai sani ba in sun yi yawa ne abin yake zama illa
lokaci na azumi al'umma kowa da iya halitta shi ya ne ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'umma da ke fama da cututtuka a lokacin azumi
to shi azumi ibada ce kuma akwai yanda addini ya ce a yi ta in ka yi ta ne yanda an ka ce yanda addini ya ce a yi za ka ji daɗi kuma za ka samu riba yau mun sani wasu ba za su yi haka nan ba su aiki da wannan ba su aiki da abin da addini ya ce ba su aiki da abin da annabi ya ce yau mun sani yau duk wanda ke azumi ka dauka tun daga karhe in ce ma karhe 5 na safiya ka ci da abincin ka shikenan ba ka ci abinci ba sai bayan faduwar rana ba ci ba sha to mun sani ai jiki yana bukatar abinci yana bukatar ruwa shi jiki yanda Allah ya yi shi cikin yini akwai abin da ya kamata a ce ya shigo don bukatar yau da gobe dole sai ya shigo kamar in ce maka essence tun da jikin mu kwayar halittar dan adam ai ba wani abu ne ba kamar na'ura ne eh kamar na'ura ne kanana kanana cikin jikin mu waɗanda sun yi alisafa to waɗannan na'urori ai suna bukatar abin da ake cewa energy essence kenan abin da zai sa su yi aiki su ma wannan kananan na'ura ne cikin jikin mu kwayoyin mu na halitta to wannan essence da ina ake samun shi abin da muke sakawa ga bakin salati nan ne suke samu to ka gani shi mai azumi wannan abu ba ya da shi lokacin da yake azumi, dan haka yake da kai mai azumi kasancewa da jikinka yana bukatar abinci, sai dai mutum ya san yadda za ya ci wannan abinci. Shine yake sa kake gani misali kamar lokacin sahur akan ce mutum ya ci abinci, akalla mutum ya sha ruwa, tunda jikin bai yi sai da abinci sai da ruwa. Wannan abinci da aka ce mutum ya ci shi zai sa ya yi ne lafiya lau ba matsala, saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi, ruwan da zai sha sun ishe shi. To idan mutum ko bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba, kuma ya zamana ga mu cikin zahiri muke, mutum kuma yana aiki cikin zahiri, kenan ruwan da zai zubdawa da yawa ne, kisan sakin da yake bukata kuma da yawa ne, musamman ne har da irin wadan gani masu talla akan titi. Da haka shi ke sa sai ke shi kahin marece mutum ya balagaita, kahin marece sa ga mutum yana hamma sai kwanci.
Masu sauraron mu kada ku sha afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. Anan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman abokin aiki na dake jamhuriyar Nijar Mansur Sani, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Sina Emmanuel Nangam Dominic daga Children Evangelism Ministry a nan Bauchi. Yau ina so ne magana kan horo, horon da. Horo shine tarbiyyar da yaro ya tashi hanyar da ya kamata, wanda hukuma mutane kusa ba sai su more shi, moran ba cikin gida kadai ba, society ma za su more shi. Mun duba cikin karin magana sura 22 aya 6, yace a horar da yaro don gobensa. Once idan horo da yaro don gobe zai zama abu ne wanda kowa zai buga kirji a kansa. Idan mun duba me yake tafiya a kasar mu yau, domin rashin horo ne. Inda ce akwai horo mai kyau daga tun tashin yaro ba za samu damuwa a cikin inda muke facing yanzu haka ba. Yana da kyau kowane da, kowace uwa, kowace iyali ta horar da ɗansa idan muna son zaman lafiya. Yau muna kukan rashin kaza, a'a abu bai kyau ba, a'a shugabaninmu, shugabancinmu ya fara daga cikin gidajenmu ne. Idan akwai tarbiyya da horo wa ƴaƴanmu, to mu da kanmu ma za mu zama mutane da za mu more su. In mun duba percentage da ya nuna mana yau, za mu gane cewa a cikin 86% to 90% za mu gane cewa ƴaƴa ne daga shekaru 0 zuwa 15 sun jona wani abu da ana kira Yahoo Plus da yake lalata musu rayuwa. Me yasa yake kawo ka? Rashin horo ne. Idan iyaye, idan iyali sun zauna, sun iya sun horar da ƴaƴa tunda suna tashiwa, ba za mu samu damuwa ba. Amma idan babu wannan horon, za mu samu high rate na mutanen da za su mutu a kasa. So yana da kyau kowa ya horar da ɗansa da ƴarsa, so da mu samu kasa ya zama kyakkyawa ma mutanen da za su zo gobe. So ni ina son ta in gaya mana wannan, mu gane cewa horo abu ne mai kyau. Ko a wace addini ne, ko a Christianity ne, ko a Islam ne, horo yana da muhimmanci. Kuma kar mu manta, idan muna son beta Nigeria gobe, to sai mun fara horo da ƴaƴanmu a yanzu. Nagode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.